الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 27 ga watan biyu watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina na da hekara 1444 wanda yazo daidai da 24 ga watan 9 a Gregorian calendar 2022 wannan shine kasa din mu na 51 daga cikin jerin giyar karatu tukan littafin la ilaha illallah ma'anaha shurutuha nawaqiduha wa fada'iluha littafin fadilatu sheikh muhammad bin sa'id ibn raslan a hafizahullahu ta'ala wanda idan musulmi basu manta ba muna an-naqidus sabi' wato abinda ke warware kalimatu shahada na bakwai wanda malam ya masa take da as-sihru wato shine aikata sihiri ko koyan sihiri ko aiwatar da sihiri a cikin tsarin rayuwa mun dauko bayani akan wannan gaba muka iso aya da malam ya kawo a cikin suratul baqara aya ta 102 wanda malam ya gutsuro ta bai dauko ta daga farko ba mu kuma muka dauko ta tun daga farko muka yi bayani daidai gurgurdan abin da Allah madaukakin sarki ya sanar da mu to kafin mu ci gaba akwai wata kuskure da ta faru wanda yanzu nan zamu gyara shi kafin mu wuce insha Allah ta'ala wannan kuskure kuma bayan tashin mu daga karatu wani bawan Allah daga cikin dalibai da muke karatu da su anan ya ankarar da ni kan cewa fadin Allah subhanahu wata'ala da yake cewa wama unzila 'alal malakaini bi babil harut wa marut da kuma abinda Allah madaukakin sarki ya saukar akan waɗannan mala'iku guda biyu wanda sunan su Haruta wa Maruta kalimati ma'atufa ala qaulihi subhanahu wa ta'ala jumla ce da ake bamfarata da fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa wattaba'u ma tatlush shayatinu ala mulki Sulaiman wato miyagun malaman Yahudawa sun yi ta bibiyar abin da shaydanin aljanu suka yi ta karantawa akan mulkin annabi Sulaiman na fata ana fahimta wannan ta sa suka yi ta yada labarbarun ƙarya akan cewa annabi Sulaiman ya yaki ko ya mulki mutane ne da tsafi don haka wannan jumla ta wama unzila 'alal malakaini bi babila wato atafi ne akan cewa bayan sun bibiyi abinda aka yada na ƙarya akan annabi Sulaiman to haka kuma sun bi labarin abinda Allah ya saukar akan waɗannan mala'iku guda biyu masu suna Haruta da Maruta na fata ana fahimta to abinda zaka gane a cikin wannan kenan wannan sai ya nuna wannan magana ta cewa Allah ya sauke wasu mala'iku guda biyu masu suna Haruta da Maruta wannan maganar haka take an gane magana da kyau ko wanda sabanin fassarar da muka yi satin da ya wuce mun ce Allah bai saukar da waɗannan mala'iku ba to wannan magana kuskure ce jama'a karka dauke ta karka kaita gaba nima fadin ta da ne daga yanzu da take ji na na barranta daga wannan magana ya min ishara zuwa ga wasu abubuwa kuma na je na bincika kuma na tabbatar da abin da ya fada haka ne to amma abin da ya ja kafar da yawa ba ni kadai ba da yawa ina mai tabbatar muku malaman tafsiri da yawa sun tafi akan wannan maganar da yanzu na fade ta ma'ana wacce na fada satin da ya wuce yanzu nace kuskure ne anan kurkusa wanda za ka yi mamakin tafiyarsa akan wannan magana a matsayinsa na kwararren malamin tafsiri shine Sheikh Jafar Mahmudu Adam Allah ya gafarta mishi shi ma akan wannan fahimta ya tafi cewa Allah bai sauke wasu mala'iku masu suna Haruta da Maruta ba kaga kuma idan Jafar Mahmudu Adam zai kuskure fassara da fahimta akan haka to ina kuma Adamu dan Muhammadu al-Mulaqab bil Albani ina fata ana fahimtar magana so maganar gaskiya kuma ba shi ba jama'a al-Imam Ibn Jarir al-Tabari wanda ya fara rubuta tafsirin al-Qur'ani a duniyar musulunci akan wannan magana shi ma ce to Allah bai sauke wadannan mala'iku ba al-Imam al-Qurtubi Qurtubi Abu al-Ansari mai littafin al-Jami'u li ahkamil Qur'an wanda tafsirin Qurtubi kogi ne na karatu jama'a domin Imam al-Qurtubi idan yazo ta fassara aya duk abin da wasu malamai suka faɗa akan wannan ayar sai ya kawo shi gaba daya kuma galibi shi baya ma tarjihi zai koro maganganun ne sai ya wuce kuma ya tafi aya ta gaba shi ma akan wannan fassara ta ya tafi al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani mai littafin Fathul Bari sharhu sahihil Bukhari shi ma akan wannan magana ya tafi al-Imam al-Hakim an-Naisaburi ina fata ana fahimta shi ma akan wannan magana ya tafi to nan kurkusa idan ka dawo malaman mu shekaru 50 da wani abu da suka wuce irin su a wasu daga cikin malaman mu irin su malam Abubakar Mahmudu Gumi Allahu yarhamuhu shi ma yana da irin wannan fahimta da wasu daga cikin malamai waɗanda suke na zamanin mu na yanzu da kuma malamai waɗanda suka gabata Allah ya ji kan Dr. Sani Umar Rijiyar Lemo Rijiyar karatu Rijiyar hadisan Annabi Muhammad a cikin tafsirin sa da ya kammala kwanan nan aka lanta wannan tafsiri wanda aka fassara shi da Hausa ya kawo wannan magana kuma shi ma yayi bayani cewa wannan magana ta cewa Allah bai sauke waɗannan mala'iku ba wannan magana kuskure ce magana mafi inganci daga cikin maganganun da malamai suka tafi a kai na gaskiya shine lalle Allah ya sauke waɗannan mala'iku masu suna Haruta da Maruta jama'a kuna fahimtar maganar da ke ko ya kawo bayani karkashin wannan tafsirin wannan aya ta ainihin wato 102 a cikin wannan tafsiri nashi sannan daga cikin malamai da suka tafi akan waccar fassara da nake faɗa muku babban abun mamaki shine Abu Abdurrahman Muhammad Awwal Adam Albani Zaria shi ma akan waccar fassara da muka yi sati da ya wuce akan ta ya tafi sai dai wala Allah da ke na san daga cikin ɗabi'un malam Albani Zaria Allah ya gafarta mishi dukkanin abin da ya karantar wanda yake akwai kuskure ko kuma rashin fahimta a ciki yakan dawo yayi taraji'i ta iya yi wa ban kai zuwa ga maganar sa wanda yayi taraji'i akai ba amma wala Allah yayi amma tabbas maganar da na sani tattare da wannan fassara daga gurin sa shine lalle Allah bai sauke waɗannan mala'iku masu suna Haruta da ainihin wato Maruta ba akwai kissoshi ne da aka yi ta kawowa dangane da abin da ya shafi wannan mala'iku guda biyu wanda waɗannan kissoshi galibin su in kaga dama ma ka ce gaba ɗayan su wannan kissoshi gabaki ɗayan su ƙarya ne shine cewa Allah madaukakin sarki ya ainihin wato tattauna da mala'iku a sama. Hadisin Abdullahi dan Umar, wanda hadisi ne maudu'i, hadisi ne wanda bai inganta ba, balma kana iya kirarsa hadisi kirkiren ƙarya da aka danganta ta zuwa ga Abdullahi dan Umar zuwa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, cewa Allah madaukakin sarki ne tattauna da mala'iku. Mala'iku suna cewa Allah, me yasa kabari ake ta zubar da jini, ake ta kashe-kashe, ake ta yan adam a doran ƙasa suke ta abin da suka ga dama? To sai Allah ya ce musu, a'a, ai su yan adam da kowa ga suna irin wannan abun, wato Allah madaukakin sarki ne ya sauke musu wata jarrabawa da wata fitina wanda ya sa shike wannan abun, kuma babu wata halitta da Allah zai jarraba da haka face haka ta faru. Sai mala'ikun suka nuna kan cewa su ba yadda za a yi saba wa Allah. Kaga tun daga nan za ka gane wannan hadisin ƙarya ne, domin ya zamto Allah na faɗa mala'iku suna musawa, ai wannan bai tabbata a cikin Alƙur'ani, bai tabbata a cikin sunnar manzon Allah ba. Domin Allah cewa ya waqalu takadar rahmanu waladan subhanahu bal ibadun mukramuna, sai yace la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'maluna. Allah yace suka ce Allah ar-rahman ya rike da mala'iku kenan. Allah yace bayi ne wanda Allah ya halicce su su bauta mishi kuma ya karrama su ya mutunta su, bal ibadun mukram, sai Allah ya wanke mala'iku daga sijayayya da shi. Yace la yasbiqunahu bil qawli, ba sa misayar yawo da Allah, ko kuma kafin Allah ya ce su ce, ko Allah ya ce su ce, ba haka ba. To kaga da Allah ya ce su ma idan ya tura su duniya suna iya faru haka, tana iya faruwa da su, suka ce a'a. Kaga wannan magana ta Musa watar ayar haka. To daga karshe sai Allah ya ce musu, to tunda kun ce ba za ku saba min ba, to ku zabo min wanda suka fi kwarewa wajen bauta da biyayya a cikin ku mutum biyu. Da suka bincika sai suka samu babu wanda yake da biyayya sama da Haruta da Maruta cikin mala'iku. Da haka sai suka bawa Allah sunayen su. To sai Allah ya turo su duniya, ina fata fahimta, ya turo su duniya, sannan ya ainihin wato saka musu sha'awa irin ta dan adam. To a yadda kissar ta zo, wanda wannan kissa ƙarya ce, kuma galibi da ita ce ake amfani da ita wajen fassara wannan aya, ko da ire-iren su suna nan da yawa, sai Allah ya turo musu wata mata wanda ita ce wai wannan taurariya ta jikin wata, wanda ake kiranta matar wata da Hausa, ko Surayya. A matsayin mace kyakkyawa ta zo ta gifta ta gaban su, suka neme ta za su yi zina da ita, ta ki yadda. Daga ƙarshe dai ta ce musu, to ita ba wanda zai zina da ita sai wanda yake kan addininta. Suka tambaye ta wannan addini take, ita ce maguzanci take yi. Suka ce ai wannan ba matsala, don haka suka yi wannan addini, ma'ana suka kafurce, sannan kuma suka yi zina da ita, suka sha giya, suka yi kaza, suka yi kaza, suka yi kaza. To waɗannan kissoshi duka, wanda daga ƙarshe a yadda kissar ta zo, sun nemi su tuba zuwa ga Allah, sai suka nemi wani annabi daga cikin annabawan Allah a wannan zamani, ya roƙa musu Allah na sati ɗaya Allah bai karɓa ba, na sati biyu Allah ya karɓa ba, sai a na uku sai ya ce, to Allah ya ce zai yafe musu, amma bisa sharadi guda biyu, ko dai su zaɓi azabar duniya su dawwama a cikinta gobe kiyama Allah ya musu rahama, ko kuma su zaɓi azabar abin nan duniya, abin azabar lahira a nan Allah ya ba su jin daɗi a nan duniya. To da ƙarshe suka yi shawara kan cewa su zaɓi azabar duniya, su gama shan wahala, idan sun tafi lahira su dawwama cikin ni'ima. To shi ne Allah ya sa aka ƙera wani keji wanda a cikinsa akwai wuta, aka saka su a ciki, aka je aka ajiye su, wa huma yu'adhibani ko yu'adhabani ila yawmil qiyama. Har yanzu da muke magana a yadda kissa ta zo, wai ana nan ana musu azaba har izuwa ranar tashin alkiyama. To wannan kissa in kana jin zuki ta malle, wai ka makare ka hada shi da kura, ko ka ji gudu ya na baba kurege inji yara, to wannan kisa haka take, dan haka ba gaskiya bane wannan magana, dukanta hayaniya ce da ban kaura. To abinda nake so mu fita da shi cikin wannan gyara da nake kokarin nema na yanzu shine, na farko da ni da kai mu kudirta cewa waɗannan mala'iku tabbas Allah ya sauke su. Ina fata an fahimta, saboda nassin aya ya tabbatar da haka, wa ma unzila alal malakaini bi babil harut wa marut. An gane magana da kyau ko? Wannan shine magana mafi inganci, kuma fassara mafi inganci. Abu na biyu, lalle wannan mala'iku sun koyar da wannan sihiri din, sai dai abinda malamai suka ce sun koyar da wannan sihiri ne a babin Allah ya turo wa al'ummar duniya jarabawa. Yasa in suka zo koya maka sai su ce innama nahnu fitnatun fala takfur, mu fa daga ganmun nan Allah ya sauke mu ne dan ya jarrabi mutane. Wannan sihiri da zaka koya lalle aikata shi kafirci ne, dan aka karka kuskura ka kafirta. In ka ce eh kai kaji ka gani, shikenan sai su koya maka. Dan haka jarrabawa ce Allah ya sauke wa mutane, dan wani yana ganin ba zai rayu ba sai da sihiri, wani kuma ya yadda ya rayu rayuwar da babu tsafi babu sihiri kuma ya zauna lafiya. Idan ka lura galibi a manyan mutane da Allah ya hada mu da su a wannan rayuwa, tun daga sarakuna a manyan masu kuɗi, manya-manyan ma'aikata, manya-manyan 'yan siyasa, zaka ga kan cewa har ma sun riga da sun aƙidantu da wata magana cewa bai yiwuwa ka dawwama a cikin mulki sai ka hada da menene, da tsafi. Wannan jarabawa ce, mai imani Allah sai ya kubutar da shi daga aikatawa, wanda bai da imani kuwa to sai ya fada cikin sa kuma ya ci gaba da aiwatar da shi. Da aka fassara mafi inganci, wa ma unzila alal malakaini bi babila, haka miyagun Yahudawa sun ta bibiyar abinda aka saukar akan waɗannan mala'iku guda biyu a garin Babila da ke ƙasar Iraki. Ina fata an fahimta. Masu suna Haruta da Maruta, haka ne. Amma wa ma yu'allimani min ahadin, waɗannan mala'iku ba sa koyar da wanda ya zo koyar tsafi gurinsu, hatta ya kula innama nahnu fitnatun fatihi, sun gaya masa cewa lalle mu dinnan fa fitina ce, fala takfur, don haka karka kafirci. Idan ka jarabtu da cewa zaka koya, sai su koya ma. Jarabawa ce Allah ya turo su duniya. Har wani daga cikin malamai da ya zo ƙarfafa wannan magana ya ce idan Allah ya ga dama yana iya jarrabar bayansa da duk abin da ya ga dama ya jarrabe su. Masu imani su kubuta, marasa imani kuma su fada. Yanzu idan ka ɗauki matsalar corona da ta zo, ai marasa imani sun zame a cikin wannan harka da yawa, amma masu imani kuma fa sun kubuta daga wannan jarabawa. Ya kawo kissar a Daluta da Jaluta, da Allah madaukakin sarki ba mu kissar a cikin suratul Baqara. Subhanahu wa ta'ala ya jarrabu waɗannan mutane lokacin Annabi Dawud yana yaro, bai ma riga ya girma kamar yadda malamai suka ce har aka bashi annabta ba. To sai zama a wannan lokaci akwai wani mugun sarki ana ce masa Jaluta. Na fata fahimta. Ya gallabi jama'a ya hana su sakat. To sai Allah ya tada wani mutum, shi kuma ana ce masa Daluta, wanda wannan shi ya jagoranci irindina kusan mutum 80,000 a kan su je su yaƙi wannan ainihin wato sarki. To lokacin da aka hada wannan rindina mutum 80,000, mutum 80,000 za a je a yaƙi wannan sarki, da wannan Daluta ya tara su sai ce innallaha mubtalikum binahari, za mu tafi mu je mu yaƙi wannan sarki, amma Allah zai jarrabe ku da wata kogi, kai kogi da za mu je mu tarar akan hanya, to Allah zai jarrabe ku da wannan kogin. wanda ya ci wannan jarabawa yana tare da ni, wanda kuma bai ci ba to ya fita a ciki na baya ciki. Inna Allaha mubtariqukum binahari, yace faman shariba minhu, wanda aka zo wannan kogi sai ya sha ya kwankwada har ya koshi, falesa minni, wannan baya tare da ni. Wa man lam yata'amhu, wanda kuma bai sha ba, fa innahu minni, wannan yana tare da ni. Sai yace illa man igtarafa ghurfatan bi yadihi, sai dai fa banda wanda ya dan kamfata da hannunsa ya kurba, shi wannan ba matsala, yana tare da mu har yanzu. Amma in dai ka kafa kai sai da ka kohi, to ka fita cikin mu daidai lokacin da suka iso jikin kogin, sai kuma wata mahaukaciyar kishirwa ta kama kowa a cikin su. Haga wannan menene? Jarabawa ce. Ana isowa wannan kogi kuwa Allah ya ce fasharibu minhu illa kalilan minhu, duk sai suka kafa kai suka kwankwadi ruwan kogin nan, ka kaddara yanzu ka kai azumi jama'a daidai karfe 5:30 zuwa 6 na yamma, sai a ce ba za ka sha ruwa ba, kuma Allah ne ya ce kar ka sha. Ai ka ga me haya wannan jarabawa, billahi allazi la ilaha illa hu, himi cikakken imani, haka ne ko ba haka ba? Dan haka dukkan su suka sunkuya suka kwankwadi wannan ruwa. Malamai suka ce sai da kusan mutum 76,000 suka sha wannan ruwa, sai ya zama saura mutum 4,000 ne kwata-kwata ba su sha ba. Fasharibu minhu illa qalilan minhu, to waɗannan da suka sha duka rauni sai ya kama su, suka ji ba za su iya yakin ba, suka gudu suka bar daluta da shi da abin nan, sauran mutum 4,000 illa qalilan minhu. Allah ya ce falamma jawazahu huwa walladhina ma'ahu ko amanu walladhina ma'ahu, lokacin da suka wuce kogin da shi da wanda suke tare da shi mutum 4,000 nan, sai da yawa daga cikin su su ma suka samu rauni. Qalu, he suka ce la taqata lana al-yawma bi jaluta wa junudihi, kai daluta, yanzu waɗannan mutanen sun sha ruwan nan duk sun watse, rauni ya kama su, mu 4,000 wannan babban sarki mugu da rindinoni, mu 4,000 mu tinkare shi. Suka ce wallahi ko mun tinkare shi ba za mu yi nasara ba, ba za mu iya ba. Ta bakatan lanyo bi jaluta wa junudi, to anan sai wasu daga cikin su kusan mutum 3,000 da 400 da wani abu su ma suka me, suka gudu suka bar menene, suka bar daluta. Sai zama waɗanda suka shawara tare da shi su ne adadin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da aka yaki mai da su yakin Badar, mutum nawa? 300 mutum 310 da haka mutum 3,600 da wani abu su ma suka watse suka bar shi. To waɗannan ne he suka ce qala alladhina yazunnuna annahum mulaqullahi, su ne waɗannan da suka yi ganin cewa to ai yanzu kam da ayyakin da kar ai ne mutuwa dai tana ne, tana nan dole za a mutu, dan haka kawai tunda mu muka shawara mu je a gwabza. He suka ce kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idnillah, nawa aka samu mutane yan kalilan sai su rinjayi mutane da yawa da izinin Allah. Suka ce wallahu ma as-sabirin, Allah yana tare da masu hakuri, dan haka kawai mu je daluta. To me ya faru? Allah ya ce fahazamuhum bi idnillah, da suka tinkari jaluta ko sai suka tarwa tsarindinansa da izinin waye? Da izinin Allah. Fahazamuhum bi idnillah, Allah ya ce wa qatala Dawud jaluta, annabi Dawud ya kashe jaluta ya yi nasara a kan rindinarsa. Abinda kawai nake so in kai mu, shin Allah zai ki al'ummar musulmi ta yi nasara a kan wani abu na addini? Ba zai ki ba. Amma me yasa wannan babban sarki, wannan annabi ya tara, ko wannan bawan Allah ya tara rindina mutum 80,000, maimakon kara masa ya kamata a yi rindina kuma sai Allah ya rage rindinar jarabawa to shine waɗannan mala'iku jama'a abin da ya tabbata shine lalle Allah ya saukar da su ne dan ya jarabci bayi kuma ko a yanzu za ka ga mutum yayi ta'addu'a yayi ta'addu'a ya samu kuɗi bai samu ba haka ne ko ba haka ba yayi ta'addu'a bai samu aiki ba ko ba haka bane ya sa an ja masa kursiyu an ja li'ilafi an ja laqad ja'akum duka to idan mutum bashi da cikakken imani in ya gamu da wani yace to ga dan wani abu dai amma dai gaskiyar magana tsafi ne sai dai fashi garanti ne jama'a don Allah idan mutum bashi da karfin imani ba zai zame ba sai zame wallahi sai ga mutum ya biyo abu ko kuma in mutum ya shiga damuwa ya shiga damuwa ba shi wannan da sauki sai ya ga bai ba dabi'ar sa bane dan hali amma sai ya samu dama wanda yake ga galala wallahi sai ya sa hannu sai ya rungume wasu kudi masu yawa ko yana faruwa ko ba faruwa wani ma sai ya zambaci wanda yake mafi aminci daga cikin wanda yake mu'amala da su saboda ya kasa hakurin jarabawar da Allah ya yi mishi da haka sai mutum ya amintu da shi ya bar shi galala ko a cikin motar shi ko a cikin falon shi ko a cikin gidan shi sai ya sa hannu sai ya zuhumu mai masa wani kudi sai ya gudu da su wani kaga Allah ya tona mar asiri idan Allah yana son sa da ni da rahama in kuma Allah ya so ya masa mummunan kamu sai ya rufa masa asiri a nan duniya a gobe kiyama kuma ya biya wanda ya daukawa haka ne ko ba haka ba to wannan tana faruwa so saboda haka jarabawa Allah ya yi wa duniya da ya turo waɗannan mala'iku su koyar da menene da tsafi saboda wanda yake da imani ya kubuta wanda kuma ba shi da imani ya afka saboda haka jama'a wannan shine kaɗan daga cikin fa'idojin da muka fahimta cikin wannan abu na ƙarshe wanda shine ma dalilin da yasa dole mu yi baganan wannan gyara malaman musulunci da yawancin su sun hadu akan cewa yarda cewa Allah ya sauke waɗannan mala'iku masu suna dalu abin nan menene haruta wa maruta wannan ɗaya ne daga cikin nau'uka na aqidun musulunci idan mutum bai yarda da wannan maganar ba to a cikin aqidarsa ta addini akwai matsala to kaga mu kuma ba ma wasa da duk abin da ya shafi menene aqida ba ma wasa da shi saboda shi ne hanyar tsiranka a nan duniya da kuma ina da lahira saboda haka aqida ce ta musulunci ka yarda Allah ya sauke waɗannan mala'iku kadai Allah ya suro su ne dan su jaraba mutane abu na ƙarshen ƙarshe sannan ka yarda waɗancan kinsoshin da ake dangantawa zuwa gare su cewa sun yi zina ina fata an fahimta sun yi sata sun yi tata sun yi kaza sun sha giya wannan dukan su maganganun ƙarya ne khurafat ne isra'iliyat ne kissoshi ne wanda suka zo daga yahudawa wanda Allah su ne yake ishara zuwa gare su a cikin wannan aya ina fata an fahimta da haka ba su saba wa Allah ba domin idan suka saba wa Allah to shikenan sun saba magana Allah kuma da yake cewa la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'lamuna da ban da ya'maluna sannan sun saba wa yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturuna sannan sun saba wa la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna cewa da Allah ya ba sa sabo to wannan ya zamanto wannan magana idan aka yarda da ita cewa sun sha giya sun yi kaza to sun saba waɗannan ka'idoji na Al-Qur'ani wanda kuma ba a cin karo tsakanin Al-Qur'ani da sunnar manzon Allah kuma kun bai yi magana da ke ku saboda haka wannan shine gyaran da fatan Allah ya gatar da mu na'am waye ne naji ayi sallama amin summa amin jazakumullahu khairan so saboda haka duk wanda ya ji wannan magana ko muka yi karatun sati da ya wuce da shi ya ji cewa na ce Allah bai saukar da waɗannan mala'iku ba to ina ƙara maimaitawa ya san cewa wannan maganar kuskure ce idan kana da tafsirin Sheikh Abdulrazzaq ya haya haifan Allah ya masa rahama tun kafin ya mutu ka je ka saurari tafsirin sa na wannan aya ta suratul baqara aya ta 102 zaka ji cikakku kuma gamsassun bayanai dangane da wannan abin da na ambata Allah madaukakin sarki ya shigar da mu to jama'a mu je karatu insha Allah. Na'am. So البيهقي وصححه ووافقه ووافقهما الرقى في هذا الحديث هي الرقى الممنوعة وهي كل ما فيه استعاذة بالجن ولا يفهم معناها أو لا يفهم هي خرازات كانت العرب تعلمها على أولادها يتقون بها العين بزعمهم فأبطلها الشرع والتولى بكسر التاء وفتح الواو هي ضرب من السهر وهو الذي يحبب المرأة إلى زوجها ويحببها ويحيجها والسحر متحقق وجوده وتأثيره مصادفة القدر الكوني كما قال تعالى منيني فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وتأثير السحر ثابت لا ينكره إلا مكابر أو كافر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم حديث يا تبتل عبد الله بن مسعود الله يحرم لشكا جنة الفردوس Abdullah ibn Mas'ud yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace innar ruqa lalle ita ruqa wattama'im attiwala da kuma attiwala shirkun waɗannan abubuwan guda yasa zakai mamaki kana karantawa shaytanin aljannin na ihu karasa me yake saka hi ihu a ta'sirin karatun da iskar karatun yake shiga jikinsa yana kuma yana kuna shi kai ba za ka ga abun ba saboda kai ba aljani bane ina fata ba hi kuma kai ba Allah bane abin amma shi mutum yayi ina fata an fahimci magana akwai kuma ruku zaka karanta qur'ani ayatul kursi amana ar-rasul na fata an fahimta kul huwa falaki nasi wattaba'u ma tatlu shayatin kamar yadda muka fassara in kazo kana karantawa ta asirantuwa da wannan karatun to wannan ruqar ita ce shari'ar musulunci ta yadda da ita yasa sahaba dalaya da ciwala ya addu'a idan marasa lafiyar mu ko ƴaƴan mu ba layyaru qaqum ku da suka bujiro masa sai annabi ji sunayen wa suke kira Allah jama'a kuna fahimtar maganar da kike ku sunayen Allah ne zalla tun a zamanin jahiliya amma sunan Allah ake kira fihi shirku kun fahimci magana da ke ku sai annabi ya soki lamirin abin yace wannan kan shari'ar musulunci bai tada da yi ba ku daina shi kar ku saki kaga ki ya raba abin biyu to ana nufin iya ana nufin ruqar da take cike da shirkoki da kuma yaran aljanu to ita ce ake su ma bokaye ne an yi haka ko ba yi haka ba me dalili saboda kade sai ka tattaro wanda suke da alaka kaga in yace ita yin ruka menene shirka ce ka faɗa ta abun ko ilimin ka da binciken ka zuwa ga sauran hadisan da suka yi magana a fa'alar ba da magana da ke ku yasa a farko-farkon lamari sai aka samu wasu suka dinga cewa masu yin ruqya kafirai ne masu yin ruqya bokaye ne masu yin ruqya kaza ne to sai daga baya da matasa suka tashi suka dinga bazo dalilai da hujjoji sai ga hishi da yake cewa masu yin ruqyar kafire ne idan aljani ya bige menene yassa sai buga maka waya ce akar maka Allah ko za a zo a taimaka mana ne ce to ni da nake kahiri na zo kuma in taimaka kahiri ya taba taimakawa ne na fata an fahimci magana to kaga matsala kenan saboda haka yasa kar kai gaggawa in kai musu ko kai in ka gana da kyau ko sannan banda wannan sun yi ta maganganu akan cewa ba a magana da aljani ba a magana da aljani ba a kaza ba a kaza ba a kaza kai sun ma yi musun cewa aljani suka ce su ba su yadda ba wanda wannan yana daga cikin aqida cewa lalle ka yadda aljani yana iya higa jikin mutum kuma akan yi magana da aljani a jikin dan adam wanda wannan dan primary a addinin musulunci ma yadda da wannan balantana kai dan ya ga abin a zahiri abu ne wanda ana ganin sa a zahiri a aikace abu yana faruwa wanda idan ilimin ka bai kai ba fahimtar ka bata kai ba bai kamata kai inkarin abin da baka sani ba domin ba wai duk abin da baka sani ba shikenan sai ya zama ba ilimi bane ba ina fata kuna fahimta domin galibi za ka ga wasu mutane idan ba su san abu ba to wannan san abu ba to wannan abin ƙarya ne in baka san abu wannan abun to mutane da yawa jahile ne a gurin ka haka ne ko ba haka ba kasa ko tambaya akan wadannan karke gaggawar menene ba da amsa idan cike akai ba saboda in ba haka ba zaka je kai kwaba kuma zaka haka yake ba kuma daga karhe ka zo kai nadama wala Allah kuma Allah ya jarrabe ka da girman kan in kai kuskure baka iya daukar gyara ko ba haka bane sai ka cewa idan kai haka kaji kunya to lalle kunyar duniya dai ana iya rabuwa da ita ranar da ka mutu ko ranar da wanda kaji kunyar a gaban su ka mutu amma ita ta lahira fa kana nan daram to shi yasa sai ka tsaya tsam da ranka sai kai wannan abun ba gadan gidanku bane ba namu bane abin da ya tabbata a tabbatar da shi abin da bai tabbata ba a kore shi yasa wani yake cewa wa idza su'ilta bima jahilta fala tari'an ko mutasari'an bi jawabi al-ilmu baharun la nafada lima'ihi kam qala la adri ulul albabi yace la ilma indi laysa aibun qawluha al-aibu an yufti bi ghairi sawabi yace wa idza su'ilta bima jahilta fala takun mutahazikan mutasari'an li jawabi in akai ma tambaya akan abin da baka da cikakken ilimi akan shi kar ka zama kana da gaggawa da kokarin sai ka bada amsa yace al-ilmu kaga shi karatu da kake ganin su fa kogi ne la nafada bima'ihi ka taba ganin wanda ya kure kogi to haka ilimi yake da haka bahaushe da yake cewa ilimi kogi ne shi ma nakaltowa ya daga gurin malamai al-ilmu baharun la nafada bima'ihi sai ce kam qala la adri ulul albabi nawa ne daga cikin manya-manyan malamai masu hankali za a musu tambaya su ce ban sani ba Allah ne kadai san adadin su Imam Malik jama'a an taba turo tambaya tun daga wata kasa ka duba lokacin Imam watanni ana tafiya saboda doki ne da jaki da waye mutumin yazo ya karanta tambayoyin gaba ɗaya Imam Malik yace duk ban sani ba duka tambayoyin yace ba wacce na sani wannan ba Allah ya ce to yanzu me kake so in je in gaya mutanen mu ya Malik an ce kai tahi da tambayoyin sa kuma ya koma kasa sai yace naje na tambayi Maliku Maliku yace bai sani ba yasa a watar waya cewa la ilma indi laysa aibun qawluha nace ban sani bane ban ga wani aibi a cikin ta ba yace al aibu an yufti bi ghairi sawabi babban aibi a rayuwa shine mutun ya bada fatawa da abinda ba daidai bane ba abinda ba ilimi bane ba abinda ba haka yake ba ba aibin da ya kai wannan matsala jama'a an gane magana so dan haka suka zo suka yi ta maganganu ba a magana da aljanu ba a magana aljani baya shiga jikin mutun ka duba ka ga fa saboda tsabar Allah ya tabbatar da cewa lalle aljanu na shiga jikin dan adam Allah da ya tahi magana akan maciyin riba a cikin suratul baqara Allah madaukakin sarki yace innal ladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. الله يأتي إن الذين يأكلون منني الذين يأكلون الربا waɗanda suke cin dukiyar riba, sai Allah ya ce la yaqumuna, ba sa iya miƙewa tsaye a filin tashin alkiyama su tsaya da kafafunsu. Sai Allah ya ce illa kama yaqumul ladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas, sai dai irin kalar tsayuwar wanda shaydanin aljanu suka buge shi. Dan Allah yaya idan mutun shaydanin aljanu suka buge shi ya yake yi? Ya tsaya ya fadi, ko ya tashi ya fadi ya murjina tun ya ban. Allah ya ce to duk wanda ka gani a filin tashin alkiyama yana wannan irin kalar tsayuwar a filin tashin alkiyama, ya kagara tsayuwa da kafafun shi, to maciyin riba ne. Kaga da Allah ya tashi bada misalin waɗanda za su gaba da azaba ta cin riba, sai ya bada misali da irin yadda ake buge dan adam a nan duniya idan aljanun shaydanun aljanu suka buge shi. To a lokaci guda wannan ayar Allah yana buga misali ne da ita akan azabar da Allah zai wa mutane idan suka ci menene riba. Sannan a lokaci guda kuma wannan ayar tana ishara zuwa ga cewa lallai daga cikin aqidar musulmi ya yadda cewa shaydanin aljanu suna shiga jikin wane ne? Jikin mutane suna buge su. Aha, an gane magana da kyau ko? Annabi da kansa yayi ruqya. To yanzu kaga wanda ke cewa masu yin ruqya bokaye ne, to kai hankali. Tunda biyayyen halitta yayi. Kaga magana ka za ta yi zafi da yawa ko? Kuma za ta kai ka tabaruka. To saboda haka duk da cewa waɗannan maganganun jama'a an kai ruwa, Allah ya saka su malam Albani Zaria. Su suka ci bakar wahala akan wannan abun kafin mu Allah ya kawo mu. Saboda a lokacin suna karantar da waɗannan abubuwan ba abin da basu gani ba na jafai. An zage su, an ci mutuncin su, an yi wane ne, an yi wane ne, an ce bokaye ne, an ce duka. Amma haka suka hakura suka yi ta karantar da abubuwan nan, suka yi ta karantar da abubuwan nan, har Allah ya sa ɗalibai na gaskiya na sunna suka zo suka fahimci wannan abu. Amma a wancan lokaci sun sha wahala kafin aka yarda da su. Allah ya shirya da mu. Saboda haka wannan ita ce ruqa, ta kasu kashi biyu, akwai ruqa ash-shirkiyya, akwai kuma ruqa ash-shar'iyya as-sunniyya. Ina fata an fahimta. Wat-tama'im, sai kuma at-tama'im. Abinda ake nufi da at-tama'im jam'i ne na tamima. Kawai a takaice yadda zaka yi saurin fahimta su sune layu. Kawai shine. Wato irin abubuwan da ake rataya wa yara, ko mutane suke rataya a wuyansu, ko suke ɗaurawa a kunkuminsu, irin masu ɗaura daga. An san daga ai ko? Malam Salihu na san aka san daga sosai. Da guru, da layu, da kambu, jazakumullahu khaira. Daban, wannan bance daban a karama kallon. Na? Akwai ɗamara yawwa. Akwai ɗamara wanda ake rarrata abubuwa a jikinta. Yawwa. Akwai rigar layun ta layu, za a nan makala layun a jiki. Yawwa. To duka waɗannan, dukansu wannan shirka ne jama'a. An gane magana da kyau ko? Yawwa. A zamanin jahiliya ne, kamar yadda za mu zo mu ji a can gaba zai fassara abun, suke rataya wa yaransu yattaquna bihar al'ainu, yattaquna biha al'ain, domin suna nema wa ƴaƴansu kariya daga abin da ake kira al'ainu, wanda ita kanta kalmar al'ainu tana daukar fassara guda biyu. Al'ainu zai iya zama maita kamar yadda aka sani, al'ainu kuma zai iya zama kambin ido ko kambin baka. Kambin ido ko kambin baka ba maita bane, ita wata matsala ce daban, wata jinya ce da wata rahin lafiya wanda Allah ke sakawa a idanun wasu ko bakunan wasu, ta yadda yanzu haka idan ya ga wayan nan ya daga ce kai akaramakallah nawa ka sai wannan waya. ce ai wannan waya ta kai 150 a da kai 200 kai wannan waya ta burge ni ina tafiya sai kawai sigaret din ta ya dauke ta koma fari kal ayi ayi da ita billahi lazi ba za ta dawo ba ta gama da kambin ido jama'a kuma ba mai ta bace motar ka kaso ta sabuwa kar yazo ya gani yace wai 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 wani dauka sai wannan ai wallahi miliyan 3 haba wannan ai ba za ta yi miliyan 3 ai na dauka ma ta wuce ya dafa ta yi kaza yace kai to ta yi kyau yana tafiya sai kai mataki take tashi billahi allazi la ilaha illa huwa daga nan ana kiran makaniki yace wallahi ta ci inji sabuwa amma ta ci inji me ya faru idan sa ne ya cinye injin ba wani abu bane kambin ido yaro ne aka haife shi shi yasa ina masu dora ƴaƴan su a social media sun samu karuwar haihuwa sun samu kaza a taya mu addu'a kaza 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 wani yana ganin shi yace kai wannan sun bilelen yaro haka wallahi sai dai ku yi asibiti da shi kuma sai a je a yi wata uku ana bincike a kasa gane ma me yake damun shi zamanin annabi wani ya wuce fa wani sahabi yana wanka jama'a ka san lokacin bandakan su zaka iya hango daga kirjin mutum zuwa sama kasa kuma can abin nan ya hango shi ya tsaya ya kalle yace dafita yace ai wani haka Allah ma kyakkyawa sura haka sai ni ban san kana da kyau haka ba ka duba kirjinka dubi kanka dubi wuyanka dubi gashin kanka yana wucewa sai mutumin ya fada ban daki ya fara burburwa zai mutu aka dauko shi tangire gire aka kawo shi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace wa kuke zargi akan shi ma'ana waye ya fadi wata magana akan shi aka ce lalle wani yazo wucewa mun je yana cewa kaza yana cewa kaza sai annabi yace ku je ku ce masa yazo yi mana alwala ya kawo mana sauran ruwan ko yi wanka ya kawo sauran ruwan ya je yi wanka ne ko alwala ne ya kawo sauran ruwan aka watsa masa aka bashi ya sha ya bismillah shikenan sai ya tashi fa bari aka allam yakullahu bihi wajhun sai ga hiya miƙe kamar bai wata jinya ba to yanzu in a yau ne irin haka ta faru sai a ce maye maye har da waka jama'a haka ne ko ba haka ba to wallahi ba mai ta bace kambin ido ko kambun baka hausawa suke kiransa a shari'a kuma ana kiransa al'ainu yasa a cikin ruwaya annabi yake cewa ku dinga neman tsarin Allah daga al'ainu domin da akwai abin da zai iya rigayar kaddara to al'ainu ya kai rigayar kaddara jama'a jama'a kun fahimci maganar da kyau ko so waɗannan al'amura suna buƙatar a tsaya a maka bayani daidai gurgudo ka fahimci ma'anonin su in ba haka ba to zaka dinga ganin wasu abubuwa suna faruwa dan haka at-tama'in laya ko kuma kace layu duk wani abin da za a daura shi da nufin neman kariya daga wata cuta ko wata rashin lafiya ko wata matsala ko wata jinya wannan abin ana kiransa at-tamima jam'in sa at-tama'in da Hausa kace laya ko kuma kace menene layu bai halatta ba daura shi yana daga cikin shirka da kuma ta'allaka cewa za a iya samun waraka daga wannan abin da ake fama da shi jama'a kuna fahimtar magana sai kuma wattiwala annabi ya ce attiwala attiwala shine abin da Hausawa suke kiransa ko kace masa bi ta zaizai ko kuma kace a sihiri da ake kiransa da Hausa kamar a ce farin jini wato mutun yaje ya sa ayi masa tsafi wanta kawai daga taganhi tace tana son shi kuma ayi ayi da ita tace wallahi tallahi in ba shi ba sai rijiya in ba shi ba sai kwata wannan shine attiwala annabi yace to shi ma shirka ne kuma wallahi wani abun mamaki da ma duk waɗannan abubuwan da na sako yanzu wallahi da ana aikata su duk da ilimi da ya shiga cikin mutane da tauhidi da ya ratsa mutane da aqida mai kyau da ta in ratsa cikin mutane amma har yanzu mutane suna aikata waɗannan abubuwa akwai yanzu ka je ka gidan talabijin suka dauki nauyi kyauta suna nuna damben gargajiya ko ba haka bane damben na gargajiya zaka ga suna nunawa har yanzu abinda an riƙe zamanin jahiliya da su shadi su dambe su kokawa duk wannan ayyukan jahilan farko ne jama'a sunna ta zo ta wanke mutane ta suka daina amma yanzu wallahi saboda tsabar lalata irin na mutane har yanzu suna dawo suna aikata waɗannan abubuwa kaga mutum kato da hinan dinsa duka kambu ne a daddaure kunkumin sa nan a daddaure da layu da kambu da guru kamar an daura kura kuma sai yazo da wannan rafa-rafan nasa kuma a make shi ba rafin bai masa amfanin komai ba a buge shi kuma haka bane jama'a to duka wannan abubuwa suna nan ana yin su har yanzu saboda abin da yasa ake fada ma ka iya tafiya Kano ka je kasuwa Kurmi kawai kaga an kewaye wasu suna ta dakuwa kace to wannan ko me ya daura anan shine ake kira guru din me ya daura anan shi ake kira kambu ina fata ana fahimta musulunci ya hana irin waɗannan abubuwan saboda dukkan su shirka ne to da hajjira dire za ka ga akwai wani abu da ake kiran sa menene munduwa ne ko tagulla ne ko me tagulla wani mai dan kofa hakan nan haka za ka ga an rataya wa yara jirajire har yanzu nan in ka shiga karkara wasu gurare za ka gan shi da wuri da wane ne idan ka tambayi mamar haita ce ayya idan ba ana rataya masa irin wannan ba mayu za su kama shi kaza 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 to dole ana buƙatar karatu na yawa ma kaho irin kahon rago ragon laye kawai a cire shi a sa laya a jiki ayi wahai a zo a kafa shi a kofar gida wai maganin tsarin gida barayi ba za su shiga ba barayin kuma sun tahi su gaba sai sun fara buge abin tukunna sannan su shiga su kwashe muku aiki ka gani so dan haka waɗannan abubuwa yanzu mun yi magana sama-sama akan su saboda lokaci a sati mai zuwa in Allah da zamu bi fassarar da malamai suka yi mu ji menene hakikanin ma'anonin su kamar yadda muka ji yanzu da ƙarin bayani sannan sai kuma mu yi gaba abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya yafe mana haza ko ma inda na billahi tawfiki wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Now?